Jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 130 cikin sura mai albarka suratul an'am kuma zamu maimaita ita ayar kanta a yau domin dacewar ta da ayar da ta biyo bayan ta. Kafin haka akwai mai tambaya da yake cewa idan mutum ya kasance maganar matarsa tana da tasiri a kansa cikin duk abin da ta sa shi sai ya yi, ta yaya zai gane bambanci tsakanin sihiri ko tsafi da kuma soyayya? Zai gane hakan ne yayin da ya kasance abinda matarsa ta sa shi wanda yake yi din bai ci karo da abinda Allah yake so ba, bai ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba, bai ci karo da lafiyayyen hankali ba. Idan matarka tace yi kaza saboda sabagin soyayya sai kai, kuma wannan abu ya dace da abinda Allah yake so, ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so, kuma ya dace da abinda yake lafiyayyen hankali, zai iya tunani akai duk masana ya kamata na zamaninka za su ga lalle hakan ya dace, to wannan babu laifi. Amma yayin da matarka za ta sa ka kai abinda ya saba ma Allah, ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ci karo da taran tunanin masu hankali, to ku shaka babu wannan ba abu ne da ya dace ba. Idan har ka ci ganin har ka ci gaba da ganin cewa abinda ta sa ka yi din lalle shine yafi dacewa sama da abinda Allah ya ce, sama da abinda manzon Allah ya ce, sama da abinda masana ya kamata zamaninka suka gano, masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano, to lalle wannan ko dai kana cikin soyayya, makauniyar soyayya, ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri. Allah tsare mu. Yaya mutum zai iya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu? Abinda za ka yi ka samu kariya tsakaninka daga sharrin aljanu shine yawaita isti'aza, yawaita isti'aza, yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, waɗanda manzon Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya. Kaɗan daga cikin su lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala, ko da mace tana cikin janaba za ta yi wannan alwala, ko da mutum na cikin janaba, ko da mutum na cikin haila za ta yi wannan alwala, don wannan alwala ba alwala ce ta yin sallah ba, ta kwanciyar barci ce. Sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, da qul a'udhu birabbin nas, ko wace da basmala da bismillah kafa uku uku. Mutum na karantawa yana kara bakinsa kusa da tafikan hannunsa, ta yadda yawun da ke fita daga bakinsa yana sauka akan tafikan hannunsa. Idan mutum ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu damar shafawa a jikinsa, zai karanta wannan da kyakkyawan niyya, wannan zai zama masa kariya. Sannan mutum ya karanta ayatul kursiyi ba tare da ya shafa a jikinsa ba. Sannan mutum ya ja amanar rasulu zuwa karshen fansuna alal kaumil kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba, duk wannan suna cikin kariya. Sannan mutum ya karanta allahumma kini azabaka yawma tab'asu ibada. Sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk, idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar, idan mutum ya iya ya karanta suratul sajada, idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i. Ummuna Aisha Allah shi kare da gare ta tace da wuya dare ya zo ya shude ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumari da suratul isra'i ba, wani lokacin suratul isra'i da suratul sajada a cikin dare gaba daya. Sannan ya sunnanta wa mutane karanta suratul mulk. A takaice dai lizantar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya kariya, wannan yana tabbatarwa da dan adam kariya daga sharrin aljani, daga sharrin masu sihiri da masu tsafi da masu rufa ido. Allah kare mu daga sharrin su, Allah kare mu daga masu tsafi. Me Allah ya ce game da wannan aya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وما
Ubangiji ta'ala ce ya ma'asharal jinni wal ins ya ku taran aljanu da kuma mutane. Allah zai wannan kira ne ga mutane da aljanu a ranar tashin kiyama. Alam ya'tikum rusulun minkum, shin manzanni basu zo ba daga cikin ku, basu zo ba suna isar muku da sakon Ubangiji ga kusuna alaikum ayati, suna kissanta muku labarin da ke cikin ayoyina, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma suna jan hankalinku da gargadinku game da gamuwarku a wannan yini na yau na ranar tashin kiyama. Sun tsoratar da ku game da azabar Allah, sun tsoratar da ku, sun firgitar da ku game da azabar wuta. Qalu, sai su ce shahidna ala anfusina, lallai mun ba da shaida akan kawo nan manzanni sun zo sun yi mana gargadi kuma mun ji. Ubangiji ya ce wa garratul hayatud dunya, amma rayuwar duniya ce ta rude su, ta mantar da su lahira, ta mantar da su Ubangiji, ta mantar da su hisabi da kididdigar ayyuka. Wa shahidu ala anfusihim, suka ba da shaida akan karan kawunan su, annahum kanu kafirin, cewa lallai su sun kasance suna cikin kafirai. Abin nufi cewa garratul hayatud dunya, rayuwar duniya ce ta rude su, ba wai rayuwar ba, halin da ke cikin rayuwar, hali na wadata, hali na mulki, hali na mukami, hali na ƴaƴa da mata, hali na kyau, na daddaɗan yanayi na wurin da suke zaune, hali na amfanin gona da Ubangiji ta'ala ya wadata su da shi, daddaɗan yanayi na inda suke zaune, wannan shine ya rude su, wannan shine ya yaudare su. Sai suka ɗauka cewa kamar ba za su mutu ba, ko suka ɗauka cewa abinda suke ciki dawwama za su yi, sai wannan ya mantar da su lahira, shine gharratul hayatud dunya. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, suka ba da shaida akan karan kawunan su cewa lalle su din wato ainihin kafirai ne. Dan dan adam ba zai shiga wuta ba sai yana mai ba da shaida akan cancanta su shiga wuta. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira, dan adam zai zama mai ba da shaida akan karan kansa koda ya bayar da uzuri, karshe dai uzurin ba zai zama karbabbe ba, domin uzurin da zai bayar da baki na bayar da kariya game da kansa, na kokarin kare kansa game da kowace matsaya mara kyau da ya samu kansa a ciki, game da kowane hali mummuna da ya samu kansa a ciki, game da kokarin boye munin maganarsa da munin aikinsa a duniya, karshe sai sasannin jikinsa su ba da shaida akan mummunan aikin da ya yi da mummunar maganar da ya yi. Al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, kaga al-insanu ala nafsihi basira, da kenan gaban jikinsa gaba ɗaya sai su ba da shaida kan abin da ya riga ya yi. Sallallahu
alaihi wasallam.
Zalika abinda aka ambata a baya, allam yakun rabbuka muhlikal qura, dan cewa Ubangiji da dai bai taba kasancewa mai halakar da alqaryu ba, bi zulmin, saboda zalunci, wa ahluha ghafilun alhalim, ma'abuta cikin wannan alqaryu suna cikin gafala. Mai wannan aya take nufi, malamai suka ce daya daga cikin zantuka guda biyu, ko dai mu ce Ubangiji ta'ala baya halakar da al'umma ta hanyar zalunci, ya kama masu da azaba bayan ba su yi laifi ba, Ubangiji baya zalunci. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, Ubangiji baya zalunci. Inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinan nasa anfusahum yuzlimun, ma'ana ba yanda za a yi Allah ya danki mutane da azaba, ko al'azabud dunyawi ko al'azabul ukhrawi, face sai mutane sun yi laifi. In Allah ya yi wa mutane azaba ta duniya, ya hada su da wahala, ya hada su da talauci, ya hada su da fatara, ya hada su da fari, ya hada su da musifu na rayuwar duniya, to wani laifi da suka yi ne sai suka cancanta yi musu wannan hukuma, ba haka kawai ya turo ta ba gare su. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer, duk wata musiba da za ku ga ta same ku a cikin rayuwa sakamakon abin da hannayenku suka gabatar ne, kuma ma yana yin abubuwa da dama akan laifukanku, inda a ce yana kama ku da dukkan laifin da kuka yi, da ba wanda zai ragowa a ban kasa. Walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ما نادى الله ان كان متاني ذالنتس da Allah yana kama mutane da abin da suke tsaurorin sa abin da suke aikata shi na mugunyar aiki da ba wanda zai rage a ban kasa amma Allah yana yi wa mutane jinkiri a sakamakon jinkiri sai wane ya tuba sai wance ta tuba sai su wane da wane sai wa kansu kiyamul layli su shafa wa goshin su ruwan alwala su tuba tun kafin lokaci ya kure sakamakon tuban nan sakamakon jinkirin nan kai sai mutane su tuba a sakamakon tuba kuma sai Allah ya yafe wa mutane abinda dai aya take nufi a wata fassara daga cikin fassarori Allah baya kama mutane ta hanyar zalunci duk abinda kaga Allah ya yawa mutane to su suka yi laifi shi yasa sai ya musu kaza Allah baya wa mutane ukuba ko ukubar duniya ko ukubar lahira sai sakamakon laifi wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu suka ce zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmin da dai ubangiji ta'ala baya halakar da mutanen wata alƙarya bi zulmin a sakamakon wani zalunci da suka yi a sakamakon kafircin da suka yi a sakamakon shirka da suka yi wa ahluha ghafilun alhalim ma'abuta alƙarya suna gafale ba a turo da manzo ba ba a saukar da littafi ba ba daga yin shirka Allah ke saukar da azaba ba sai an turo da manzo an saukar da littafi mutane sun kafircewa manzon sun kibin koyarwar littafin sannan sai azaba su ba daga farar da zalunci ba ba daga farar da aikin sabo ne Allah ke kama mutane da laifi ba a'a sai bayan an yi wa'azi mutun ya kiji an fadakar an yi gargadi an ja kunnan mutun amma mutun ya kiji to sannan sai azaba ta biyo baya wannan shine abinda fassara ta biyu take nufi a nan gure idan mun dauki farko fassarar farko sai zanto kalmar zulm wannan zalunci menene fa'ilin zalunci din sai zanto ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يعني لا يهلك القرى لا يهلك القرى وهو ظالم لها بايا هل كد القرية ينا ميزالن تتا إذن كو من أجل فسرة بيو سيزن تو فائل الظلم سوني أهل القرى لك ألا بايا هل كد القرية دقين ظالن تنسو سيبا إن ياسو كد للتافي سيبا إن ياتورو دمنزو سيئم تنسين كي بين abin da manzo yace sun ki bin koyarwar littafin ne sannan sai azaba ta kama su dan haka Allah ya ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kaga sai yace min ba'di ma tabayyana lahu al-huda saba manzon Allah baya zama laifi sai in ya zanto min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana ga mutum ta iya wani ya saba sunnar manzon Allah amma ya jahilci cewa sunnar ce bai san sunna ba ce ya saba mata to wannan bai da laifi amma ya san sunna ce an jawo hadisi cikin Bukhari daga Abu Huraira an jawo hadisi cikin Muslim daga Abdullah ibn Umar an jawo hadisi cikin Sunan Nasa'i daga Abu Sa'id al-Khudri an jawo hadisi daga Ummu Aisha daga Nana Hafsa an ce manzon Allah ya ce duk da haka yake ji kaga tabayyana al-huda kina wannan ya saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi bai da cewa ranan tashin kiyama amma mutumin da bai ji hadisi ba bai ji aya ba ko ya ji ayar bai san fassarar ta ba ko ya san fassarar ta amma gurgurar fassara wani malamin sa na bid'a ya dora masa fassarar ba daidai ba bai samu malamin sunna da ya dora masa fassarar daidai ba kaga shi ma har yanzu shari'a bata bayyana gare shi ba ina fata mun fahimta zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun akan ce darajat ga abin da yake hawa wani saman wani akan ce darakat ga abin da yake wani kasan wani lafazin likullin ga kowanne ga kowa da kowa ga kowa cikin mummunai da kishiyoyin mummunai mummunai da wanda ba mummunai ba kowanne yana da mai daraja darajoji sai dai darajojin mummunai darajoji ne aliya wato darajoji wata saman wata darajojin kafirai darajoji ne safilatun wata kasan wata ko waɗanne suna da darajoji waɗannan darajoji na ni'ima wata saman wata Allah sa mu cikin su waɗannan darajoji na azaba wata kasan wata Allah tsare mu walikullin kowane ɗaya cikin mutane darajatun suna da darajoji da aka yi musu tanadi mimma amilu saboda ayyukansu idan aiki ne kyakkyawa sai daraja ta zama wata saman wata, idan aiki ne mummuna sai daraja ta zanto wata kasan wata. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, da dai ubangijinka bai gafala ba dangane da abin da mutane suke aikatawa. A wata qira'a, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, da dai ubangijinka baya gafala dangane da abin da ku mutane kuke aikatawa, da abin da kai a fili, da wanda kai a boye, da wanda kai cikin taro, da wanda kai kai kadai a daki. Duk Ubangiji Ta'ala ya sani, ya yi kididdiga, mala'iku sun rubuce, za a yi maka, za a yi miki hisabi a kai ranar tashin kiyama. Challenge. ربك الغني ذو الرحمة suka ce lafazin wa rabbuka suna ne wanda yake da zahiri, da za a ce wa huwa al-ghaniy ma ya wadatar, tunda a can an ce wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu, da sai kuma a ce wa huwa al-ghaniy ذو الرحمة, amma sai aka ce wa rabbuka al-ghaniy ذو الرحمة, aka saki maimaita kalmar rububiyya dan kiran mutane zuwa ga yadda da Allah a matsayinsa na rabbu mai halitta wanda kuma yake kulawa da halitta din subhanahu wata'ala. Wa rabbuka, lalle ubangijinka, al-ghaniyu, shine mawadaci, mawadaci wadatar da bata san talauci ba, mawadaci ta kowace irin fuska, dhur rahma ko ma'abucin rahma. A nan gurin suka ce a iya cewa wa rabbuka al-ghaniyu ar-rahimu, domin yadda aka ce al-ghaniyu da kuma sai a ce me ar-rahimu, amma sai aka kauce daga lafazin ar-rahimu sai aka ce dhur rahma. Sai aka kawo lafazin zu, wanda suna ne da ake yin idafansa zuwa ga al-ajnas, a ce zu malin, a ce zu quwwatin, inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, sannan a ce dhur rahma, a ce zu ilmin, wa innahu la zu ilmin lima allamna walakinna aktharun nas la ya'lamun. Menene hikimar kawo dhur rahma a madadin ar-rahim bayan an kawo al-ganiyu? Suka ce lafazin al-ganiyu sifa ce wadda take ta'alluki da zatin Ubangiji, mawadaci ne wanda baya buƙatar komai a wurin kowa, saboda wadatarsa sai zanto yut'imu wala yut'am, saboda wadatarsa sai zanto yujiru wala yujaru alai, saboda wadatarsa sai zanto la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, subhanahu wa ta'ala. Yut'im shike ciyarwa, wala yut'am ba a ciyar da shi, baya buƙatan kowa, baya buƙatan komai a wurin kowa, shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi, shi ke bayar da kariya ga wanda aka so a cuta, amma ba a bayar da kariya ga wanda ya nufashe shi da azaba, subhanahu wata'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, wato babu yanda za a yi gangidi ya kama shi ballantana barci, subhanahu wata'ala. Baya buƙatan sama ko ƙasa, sama da ƙasa ne ke da buƙatar sa. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni, yana rike da sama, yana rike da ƙasa, yana rike da saman ba dan ya rike ta ba da ta rubto ta fado kan mutane. Kaga sakakkiyar wadata ke, subhanahu wata'ala. Wato kenan al-ghaniyu wadata ce ta ci ta yadda baya buƙatar komai a wurin kowa, amma zurrahama sifa ta rahama, wato sifa ce da ta fura ta yi wa zuwa ga waɗanda abin ya shafa. Da haka yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakka wallazina hum biayatina yu'minun. Kuma da haka mala'ikunsu suka ce da shi, rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Suka ce an ce zur rahma dan yafi ar-rahim cikakkiyar ma'ana, ba a cewa zumalin ga wanda dukiyarsa take kadanci sai in dukiyar tana da yawa sai a ce zumalin ba a cewa zu ilmin ga wanda ilimin sa yake dan kankani cikin tokali sai ga wanda ilimin sa ke da yawa sai a ce zu ilmin haka ba a cewa zurrahama sai ga wanda rahamar take mai yalwa in ir kankanuwar rahama ce ba za a ce zurrahama ba ina ba ta an fahimta dan haka da ya soye bi annabi aqub da ilmi sai ya ce wa innahu la zu ilmin lima allamnahu anan gurin ya kunshi yaban yaqub da ilmi da kuma yaban kansa shi Allah din da ilmi domin lokacin da yace annabi aqub na da ilmi da yawa to amma wannan ilmin nashi waye ba shi Allah to wanda baya da shi zai bayar wato kenan la zu ilmin rahmasa saukar da ruwan sama da fitar da sirri Allahu allazi yursilu ar-riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisfan fatara al-wadqa yakhruju minhu fa idha afaba bihi man yasha'u min ibadihi idha wa in kanu min qabl an yunzala alayhim min qablihi lamublisin fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha in dhalika lahumul mauta wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul habib ruwan sama sawaye ne na ni'imar ubangiji dan mu gane alamar ta saukar da littafi daga sama wato sawaye ne na rahmar ubangiji sai ya saukar da littafi sai ya turo da manzon Allah din kansa rahama ne zuwan sa rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ina fata an fahimta wato kenan Allah ya zama zur rahama da haka yace wa rabbukal ghaniy zur rahama menene hikimar kawo wannan siffa guda biyu ga alghina ga kuma ar-rahma dan su zanto muqaddima na abin da zai zo gaba in yasha ayuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin in yasha inda Allah ya ga dama yuzhibukum da sai ya tafiyar da ku akan ce al-izhab ana nufin al-i'dam rasar da ku ya zanto babu kamar ba a taɓa yin ku ba a bankasa babu ku babu alamun babu ran ba gangan jiki babu ruhi ba komai azhabakum kenan wa inna ala zahabin bihi laqadirun wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya halifantar da waɗansu ku ba ku ba baitin kokun tafi kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin kamar yadda dama ku ya halitte ku ne daga zurriyar waɗansu mutanen da wanda suka jude baya a tarihi an rasar da waɗansu sannan aka kawo ku to aka iya tafiyar da ku sannan kuma aka kawo waɗansu to anan idan matambaye tambaye ka dan me bai tafiyar da mu ya kawo waɗansu ba sai ka ce saboda ya ce shi zurrahma ne wa rabbukal ghaniy zurrahma ba yadda bukatar tafiyar da mu me zai amfana da shi idan ya tafiyar da mu zan tafiyar da kai dan ni in bai gulbin ka zan maka juyin mulki dan ni in hau zan so ka tashi daga waje dan ni in zauna to kai idan ka tashi daga inda kake ko ka sauka daga karagar mulkin ka ko ka bar garin ku to Allah ya je mai wurin yayi mai da shi alganiyu ne sannan idan ya tafiyar da kai ya daidai tar da kai ka zanto asaran ba'da kabar ko kabaran ba'da asar bayan wannan ya faru me zai amfani da shi ba zai maka wannan ba dan shi zurrahmani wato kaga gabatar da rabbukal ghaniy zurrahma na da alaka da in yasha ayuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'at lalle abinda ake muku alkawalin sa zai zo kiyama za ta zo saiwa a gaban Allah za ta zo kididdigar ayyuka za su zo littafin abinda ka samu da abinda ka kashe zai zo littafin abinda ka ci da abinda kai tufafi abinda kika daura da wanda kai kika yi kyauta da wanda kika yi biki da wanda kai kasaita da wanda kika yi kasaita wallahi tallahi zai zo innama tu'aduna la'at kullu ma huwa atin at duk abinda aka ce zai zo zai zo kuma antum bi mu'jizin da dai ku bai saka ku cewa Allah ba mutane kun yi kadan ku ce ku tsere ma ubangiji to idan kun ce za ku tsere ku je ina ku tafi sama ku tafi kasa ku tafi cikin teku to ku je ina babu inda dan adam zai je ku da haka kenan kuma antum bi mu'jizin kul ka ce da su ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan halin da kuke ciki inni amil ni ma zan yi aiki akan halin da nake ciki lafazin makana bitta a wata kira'a ala makanatikum wata kira'a makanatikum duk inda zo cikin Qur'ani hakan shi kira'a biyu Imam Shu'ba shine Abu Bakar ibn Ayyash rawi daga Asim ibn Abu Nujud yakan ce ala makanatikum amma sauran qurra ala makanatikum akan ce al makana daidai ki da al makan kamar da akan ce al maqama ana nufin al maqam kamar da akan ce ad dara ana nufin ad dar kamar da akan ce al ma'atu ana nufin al ma'u yanzu idan ka ce al ma'atu sai wani ya ce maka ai al ma'u ba a samu sata mutane ya halatta ka ce al ma'atu ya halatta ka ce al ma'u ya halatta ka ce ad daratu ad daru ya halatta ka ce al makanu al makanatu al maqamu al maqamatu duk a larabci ya halatta ina fata mun fahimta ya qaumi malu ala makanatikum ya ku mutane na ku yi aiki akan halin da kuke ciki to kaga al makanatu ana nufin wuri kamar yadda al makanu ana nufin wuri ko bigire to amma akan ce wuri ana nufin halin da kake ciki yayin da kake wurin sifar da kake ciki yayin da kake wurin ma'ana ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta shirka tunda ita kuka amuntu da ita kuka yadda da ita kuke ganin daidai ce ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta zalunci tunda ita kuka ga yadda cewa daidai ce inni amil ni ma zan yi aiki akan sifar da nake ciki ta tauhidi ta kadaita Allah ta tsayanta Allah ni da ku a gani fa saufa ta'lamuna da sanna za ku gane man takunu lahu aqibatud dar wane ne kyakkyawan karshe zai kasance a gare shi a nan gidan duniya innahu la yuflihu zalimun yadda lamari yake azzalimi ba za su rabota abin nufi masu shirka masu hada Allah da wani babu yadda za su rabota ba za su rabota ba a duniya ba kuma za su rabota ba a gobakiya sai Allah ce وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا لفظ ذرأ ديديك دكتي خلق قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ذرأكم بمعنى خلقكم أكنتي النصيب أشكل ربتي أنا نفهم الحظ ربو كوكس ديديكتي النصيب كوكتي الحظ كوكتي القسم كسو ربو وجعلوا لله مما ذرأ سنصا يا ما الله سبحانه وتعالى nasiban wani kaso mimma zara'a cikin abin da ya halitta min alharsi na amfanin gona wal an'ami da kuma dabbobin gida sun ware wani rabo sun ce wannan rabo ne na Allah fa kalu suka rinka cewa haza lillahi wannan kaso ne na Allah bi za'amihim ariyawa irin tasu wa haza li sharaka'ina wannan kuma na abokanan tarayyan mu ne na gumakan mu ne na allolin mu ne haka suka ce فما كان لشركائهم ابن ده suka ware na allolinsu wala yasiru ila Allah ba yanda za a yi ya isa zuwa ga rabon da suka ware suka ce na Allah ne wama kana lillahi da abin da ku suka ware suka ce na Allah ne fa huwa yasiru ila shurakaihim wannan kam ya iya dangarawa ya fada cikin kaso wanda yake na allolinsu ubangiji sai sa amma ya hukumu ya munana irin wannan hukunci da suke da bakunansu wannan hikaito mana ake wani wautar tunani na mutanen jahiliya na larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan zuwansa ta yadda suka ware wani nau'i na amfanin gona da wani nau'i na dabbobin gida suka raba gida biyu sai su ware wani kaso su ce wannan na Allah ne sai su ware wani kaso su ce wannan kuma na gumakan mu ne wato kenan a aqidar su abin da suka ware suka ce wannan na Allah ne to shine abin da za su rabawa talakawa abinda zasu rabawa mabukata duk abinda suka ware suka ce wannan na gumakan su ne na allolin su ne to wannan zasu ware shine su ajiye dan gumakan